نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 23 ne ko da hudu na masana lissafin yau 20 nawa ne mallan da hudu to da uku to yaumuna 23 ga watan Rajab hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 wanda ya daidai da 10 ga watan hudu shekara ta 2018 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Ammar bin Yasir wanda ainihin wato ke cikin unguwar Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a littafin da Shehu Usman dan Podio rahimahullahu ta'ala ya wallafa wannan kuma shine darasin mu na 45 a cikin wannan littafi mai albarka abinda muka karanta satin da ya gabata magana ne akan ta'aziyya inda malam yace wa min dalika takhsisu ayyamit ta'biya malam yana bayani akan abubuwan da aka kirkiro wadanda suke na bid'o'i a cikin abin da ya shafi jana'iza sai yace yana daga ciki a ware wasu ranaku na ta'aziyya yace iya su kadai ne in suka wuce ba daidai bane kai wa mutane mutun ta'aziyya an masa rasuwa to ke bantar wasu ranaku su kadai a ce yin ta'aziyya a cikin su in kana so sai iya wadannan to bid'a ce makaruhiya idan ku aka ce ma in suka wuce haramun ne kai wa mutun ta'aziyya to wannan kuma ta zama bid'a muharrama kamar yanda muka karanta kamar yanda kuma ware wata rana ta dubo mara lafiya shi ma bid'a ne yana daga cikin abinda malai ya karantar da Musa tun da ya wuce shine haduwar mutane domin yi wa mamaci fidda'u wato araba hailala 70,000 domin ainihin wato wannan ta zama fansa ga shi mamaci din shi ma Shehu Usman dan Podio ya rushe wannan ya ce ita ma bid'a ce kamar yanda Ibnul Hajj a cikin madakhal shi ma yace lalle mutane su guji wannan bid'a wadda wasu mutane suke yi na yin hailala ko kuma yin fida'u ga mamatansu shine ta hanyar taruwar mutane da yawa wato a rarraba musu wannan hailala din su dinga yi dan ta zama fansa ga shi mamaci din wanda muka ji wannan ba ta da tushe daga addini wannan fida'u din ba aya bace a cikin alqur'ani ba kuma wani hadisi bane ko ainihin fahimtar magabata wani ne kawai yayi mafarki mun ji duk karshe dai abun fida'un a mafarki ya kare kuma yanda Shehu Usman dan Podio ya faɗa wani bawan Allah ne yayi mafarki da wani mutum ya ganshi a cikin mawuyacin hali ana masa azaba to sai ya masa hailala 70,000 sai sadaukar da ladan hailala zuwa ga wannan mamaci din sai kuma ya sake mafarki da shi sai ya ganshi an sassauta masa ya ganshi cikin kyakkyawan yanayi wannan shine kawai wato asalin fida'u to Shehu Usman dan Podio yake cewa wannan ku ba za ta zama wannan mafarkin ba zai zama dalili ba domin na farko dai mafarki ne shi kuma mafarki babu halal ko haram a kansa sannan kuma na biyu shi wannan wanda yayi fida'un na asali wato shi kadai ya yayi wannan hailalar ya sadaukar ba tara mutane ba dan haka tara mutanen shi ma kaga ya saba da ainihin shi mafarkin mai mafarki din sannan na uku kuma muka ce kila kaman kana ainihin wato muna na zato ne ga mamacinka cewa azaba ake masa dan haka bari ka tara mutane su yi masa fida'u dan a fanshe shi daga azaba daga cikin irin abin da muka karanta satin da ya gabata na bid'o'i abin da ya shafi jana'iza akwai abinci da ake dafowa daga gidan mamaci a dinga fiddowa da shi waje mutane suna ci wannan ita ma bid'a ce wadda addini bai san da ita ba, hasali abinda addini yace ayi shine in an yi mutuwa a dinga dafa abinci makota su dinga kaiwa gidan da aka yi wannan rasuwa din, ba su gidan da aka yi rasuwa bane aka ce su dinga dafa abinci suna fitowa da mutane waje ana ci. Wannan duk yana daga cikin abinda ainihin wato baya daga cikin koyarwar magabata. Sannan ita sadaka in dai ba a yi ta kamar yanda addini ya koyar ba, to ba za ta zama ta amfani mamaci ba, kamar yanda yazo cikin littafin risala ta Abi Muhammad bin Yusuf ibn Salim ibn Ibrahim, yace ma dalla da sadaka, ba mai kin a yi masa sadaka, babu mai kyamar mutane su dinga yi wa matattun su sadaka, wannan sadakar amma ma dalla da ita in za ta amfani mamaci. To ba yanda za a yi wato sadaka ta amfani mamaci sai in ta dace da sunna, sai idan an yi sadakar ta irin yanda sunna ta ce a yi sadaka. Ya zo a cikin littafin risala wanda muke karantawa na Abu Zaid al-Qayrawani, yake cewa qaulun wala amalun wala qaul wala qaula wala amala wala niyyata illa bi muwafaqati sunna, babu wani aiki, babu wata magana, babu wata niyya da za ta zama karbabbiya sai in wannan aikin ko wannan maganar ko wannan niyyar ta dace da sunna. Wannan shine inda muka tsaya, za mu dora daga nan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa min dhalika al-bina'u 'ala al-qabr, malai yace yana daga cikin bid'a al-bina'u 'ala al-qabr, yin gini akan kabari, yin gini a cikin kabari. Yanzu ka je makabartun mu zaka ga cike suke da gine-gine, wani a kewaye shi da tile, wani a sa duwatsu a kewaye, wani a sa bulo a kewaye, wani ma a yi masa wani dan daki, wani kuma a sa bogulas ainihin wato a kewaye shi. To malai yake cewa bid'a ne yin gini akan kabari, wa huwa bid'atun makruhatun, bid'a tana iya zama makruhiya in lam yuqsad bihi al-fakhr, idan ba a yi nufin al-fahari da kamba mashi wannan mamaci din ba, ma'ana an yi ne kawai kila saboda su waɗanda suka yin suna ganin kawai sun ga ana yi, sun ga ana yi kawai in aka yi mutuwa saboda zaizayewar kabari da kaza, suka zo suka gine kabarin dan uwansu ko kabarin mahaifinsu ko kabarin malaminsu dan wannan niyyar suka yi. Amma in suna ganin in an yi ne saboda a kamba mashi wanda ya mutu din, da ya zo ya zama kabarinsa ya bambanta da na kowa, da an zo a ce ai wannan malam wane kenan, ai wannan Alhaji wane ne, wannan wanda ya rasu, ai wannan mai mulki kaza ne, shi yasa sai kabarinsa ya bambanta da sauran kaburbura aka yi gini dan a kamba mashi, a nuna cewa shi mutum ne na musamman, ba kaman sauran matattu da suke kwance a wannan makabartar ba. To in an yi da wannan niyyar, bid'a ce muharrama kenan. An yi kawai dan an ga kamara aitan nasa ya faɗu na kawai, an ga mutane suna yi ne kawai, shi ma mutum yace bari yayi, to wannan sai ta zama bid'a makruhiya. Idan kuma an yi da niyyar kumburawa da kamba mashi wannan mai kabarin, shi yasa ƴaƴansa ko ƴan uwansa ko almajiransa suka yi masa wannan ginin akan kabari, to wannan bid'a ta bar makruhiya, ta koma bid'a muharrama, Allah ya kiyaye. Yace wa illa fa huwa bid'atun muharramatun ijma'a, idan ba da niyyar, idan da niyyar alfahari ne, to wannan bid'a ta zama bid'a muharrama ijma'an. Wa fi muhtasar khalil, yazo a cikin muhtasar khalil, wato muhtasar dai da muke karantawa, muhtasar khalil shahararren littafi ne na fiqh wanda muna ana karantar da mu a zauruka. To me muhtasar din a ciki yake cewa, wa bina'un alai, da gini akan ainihin wato kabari, aw tahwizun, ko kewaye kabari da gini, in buhiya bihi, idan an yi alfahari da shi haruma, to haramun ne, ko dai a zo a gini akan kabarin, ko kuma a kewaye kabarin, shi kabarin yana tsakiya amma an kewaye shi da gini, ainihin mai wato Shehu Khalil yake cewa wannan an haramta idan an yi da niyyar kambamawa, in an yi da niyyar alfahari ga shi wannan mamaci. وقال القرش في شرح ذلك, واتو قرشي يفدا a cikin sharhin wannan magana ta mai muktasar, yace yani abinda ake nufi, yukrahu albina'u 'ala alqubur nafsiha, an karhanta yin gini akan kabarin su karan kansu, ba a so a dora komai ai gini akan ainihin wato kabari. An fahimta yanda kaga kabarin kowa haka ake so a ban kabari, kar a yi masa gini, kar a yi masa komai, akwai abin da ya halatta wanda za mu karanta yana gaba, amma irin kaburbura da za ka shiga yanzu, ko makabartar nan ta gidi-gidi ka shiga, ko ta Hausawa nan, za ka ga akwai irin wannan, za ka ga wani an gina an yi mata tile, wani an sa bulo, wani an sa ainihin wato abubuwa ko duwatsu abinnan da sauransu an kewaye shi, to wannan shine malam yake cewa wannan ainihin wato yukurahul binau ala alquburi nafsiha, kabarin karan kansa an hana a yi masa gini, an bayyana wattahawizu, haka kuma an hana yi wa kabari kawanya, ma'ana a kewaye shi da gini, ba a kansa aka yi ginin ba, shi kabarin yana tsakiya, sannan sai aka kewaye shi mu dauka kaman wannan littafin sai aka dora shi a haka, shi yana nan tsakiya amma nan katanga ce da aka shato nan gurin, aka shaci fili kaman haka kawai sai aka gine shi, in ka leka sai ka kabarin yana tsakiya, wannan shi ake kira tahwiz, to tahwiz shi ma an hana. Sannan ga kabarin a zo daidai kan kabarin a ce bari a dora bulo a gina, a gina akan kabarin, a gina akan kabarin haka, to shi ma an hana, duka guda biyan an hana, shi ginin akan kabarin kansa an hana, sannan kewaye shi da gini an hana, shari'a bata amince ba. Allah ku kashe mana fanka. At-tahwiz, malam ya fassara tahwiz yace dammu habil bina, shine ainihin wato dammu habil bina'i haulaha, ma'ana shi ainihin wato kabarin a kewaye shi da gini, ya zamanto ginin ya tattaro kabarin gaba ɗaya, kabarin yana tsakiya, shine tahwiz. Wa hadha, wannan hanin idza ariya an qasdil mubahati, idan ya kubuta in wannan kabarin da aka yi masa kawanya aka gine shi da gini ko kuma aka yi gini a kansa, in idza ariya, idan ya kubuta, in ya tsira, in ya tsiraita, an qasdil mubahati, daga nufin alfahari ko kambama, to shine aka ce makaruhi. Wa lam yablug, dai kenan ka kamar yadda muka karanta a baya, shi ma mai muktasar da kuma sharhi mai muktasar abin da ya faɗa kenan, an hana yin ginin, an hana kuma kewayewar, amma hukuncin yakan bambanta, idan an yi ginin ko an kewaye kabarin ba da wata manufa ba, ana ganin shi ma mutum ne kamar sauran mutane, kawai dai gani aka yi ga wani kabari tun shi ma an masa kila ma masu hakan kamar yadda yawanci su suke ba da shawara, tunda su ake ba kwangila wani lokaci su yi ginin, ce ba za da an gama sun ga za a tafi, musamman sai ga kuma wanda ya mutu din kila babban mutum ne, to sai ga kuma sun ce ba za a dan yi muku gini ba saboda ruwa wani lokaci yana rubtawa kaza, sai a dan ja hankalinka, sai su ce suna yi, sai a ba su kudin bulo da yashi da suminti da kuma kudin aikin, kawai sai dai in ka dawo sai ka tarar sun gini, in kawai kai ma ba tambayar malamai kai ba, ba ka da wani ilimi, kawai gani kai ana giginin ka dauka wani abun arziki ne, sai kai ma ka sa aka yi, to ka aikata makaruhi, ka yi bid'a makaruhiya. Idan kuwa an yi ne da nufin shi fa wannan na kabarin nan fa, wannan wanda aka binne din nan fa, ba fa ya fa, ba irin ba sauran, ba kamar sauran mutane da suke kwance a gurin nan yake ba, bai kamata sauran mutane kawai an tona kasa an sa su a cikin kabari an maida kasa shi ma a yi masa haka ba, ya kamata a dan gina masa dan daki a cikin kabarin nasa, ko a yi masa gini akan kabarin, ko ma a shafe shi da siminti, ko kuma ma a yi ainihin wato tile, to in an yi da wannan niyyar malai yake cewa to shi kuma wannan ya tashi daga makaruhi ya ko ba haram. Sannan na biyu, ginin walam yablug ila haddin, kuma ya zama duk da hakan ginin kuma bai kai zuwa wata iyaka ba, ya awi ilaihi ahlul fasad, wanda kuma mabarnata za su dinga fakewa su dinga tarewa a ciki, kar ya zamanto wata mafaka ta yan shaye-shaye ko masu sata likafa ne, ko masu sata part-part na jikin mamaci, domin in ya zama yayi ginin kuma an daga ginin yayi tsawo, ya zama dan abun nan ta yanda wani mai laifi ne ya shiga ciki ya labe, za a iya zuwa a yi abinda za a yi, in ba leka a ciki aka yi ba, kuma ba lallai a iya ganowa ba saboda kila ginin an daga shi yayi sama, to kaga mabarnaci in ya zo zai iya ya shiga ciki ya kuya a ciki, sai ya ga ba kowa ya fito ya bannar da zai, an bayyana, ko kuma alal akalli kamar yadda za ka ga wasu saboda rashin ainihin kan gado cikin gurin matattu, wannan duk bai shi mutum wa'azi bai je dinga shan wiwi, za ka ga wato cikin kaburbura da makabarta sai ga ta zama wata dabdala, wato inda za ka ga ana zuwa a shaye-shayen kwayoyi da shaye-shayen ainihin kayayyakin buguwa, to kaga wannan abin tausayi ne ga masu irin wannan, in ba dan haka ba akwai guri mai wa'azantarwa kamar makabarta, kana kallo ga mutane nan burjik bila adadin, amma kai kan anan zaka je ka saba wa Allah, sannan ga waɗanda su kuma matsafa ne suna zuwa su yanki jikin bangaren jikin mamaci, sannan kuma akwai su kuma annabash, nabash su kuma barayin likafani ya ciro kawai gawa ya zare likafanin kawai bata ala. To kaga duk waɗannan in ya zamanto an yi gine-gine a cikin makabarta ba a bar ta zama fili ba, ta yanda in akwai mai gadi daga gate zai iya hango komai da ko'ina, a yi zama akwai gine-gine a ciki, gine-ginen ta yanda zai zama mafaka ga ainihin mabarnata. To fa in qusida bihi ma zukira min at-tadiyin wa ma ba'adahu al-mubahat wa rufi'a ila ma ya'wi ilayhi ahlul fasad haruma. Malai yace fa in qusida, idan aka yi nufi bima zukira da irin abin da aka ambata, min at-tadiyin na gine ainihin wato yin gine akan kabarin, wa ma ba'adahu da abin da ke biyo bayan wannan, al-mubahat ya zama an yi nufin yin al-fahari, wa rufi'a kuma aka daga ginin ma ila ma ya'wi ilayhi ahlul fasad, iya ginin yayi tsawon da mabarnata za su iya tattarewa su dinga tarewa a ciki suna barna haruma. To wannan ginin da wannan abin da aka yi na kewaye kabarin haramun ne. Wa fil madkhal, ya zo cikin littafin madkhal na Ibn al-Hajj, wa kariha malikun, imamu malik imamu daril hijra ya karhanta an yurassasa alal kabari bil hajari wa tin, a jeranta duwatsu akan kabari kuma a sa kasa ko a sa suminti a zamanto an gine kila bangoron duwatsu aka samu, da aka samu bangoron duwatsu sai aka sassa aka zagaye kabarin, sannan sai aka samu kasa kuma da aka sa dankar ainihin bangoron su fadi, sai aka sassa aka daddaure wannan bangoron da aka zagaye kabarin, sai aka daddaure shi da wannan danyar kasa din, ko kuma makila aka kawo bulo ko aka kawo dai duwatsu din, sannan kuma aka kawo suminti sai aka sassa suminti dan kar ya zamanto wani ya zo ya cire. To wannan shi ma Imam Malik yace ba a yi, an hana yin haka akan kabari. Shi yasa ya kamata kamar yadda muke ta faɗa, ka taimaki dan uwanka mamaci, kar ka kawo masa abin da shari'a ba ta so, ba kai masa adalci ba. Idan mutum ya mutu a tambayi malamai na Allah su faɗi yaya ake yi, su yi maka bayanin ga yanda za a yi wa mutum wanka, ga yanda za a yi masa sallah, ku nemi malamai na Allah kamar yadda malam mai ahalari yake cewa wa yattabi'ul ulama wa yas'alul ulama, kai ko ya dinga tambayar malamai, wayanne irin malamai yace wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karkar tambayi malamin da kawai so yake ka faranta masa rai saboda yana so yake faranta maka rai saboda kila yana ganin ka da riga mai kyau, kila tunani yake zaka dan bashi abin sadaka, ka nemi malamin da kawai ba duniya ce a gaban sa ba, Allah ya sa a gaba ya ba bayanin ya zaka yi wa mamacinka. Amma makabartun mu suna da kurakurai da yawa da ya kamata kila kamar yadda na faɗa tun a farkon babun, ya kamata a ce hukumomi sun maida hankali tun da makwancin kowa ne, kowa canza shi. Innal mununa hiya sabilu faman yakun lam yantahijuhu bi rijlihi faka anqadi kullu bin untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatil hadba mahmudu, kowa canza shi, gidan kowa ne, da haka gyara shi kafin wani ji, ka gyara kafin kai ma ka ji. To za ka su kansu wanda Allah ta'ala ya sa suna da time, su ma'ana suna da lokaci na kula da makabartu, su ma suna bukata a dinga ba su bita, a dinga ba su horo ta yanda za su dinga gyarawa in wani yazo zai wani abu su ce a wannan shari'a ta hana, kuma a dan samu ko a jikin bangon makabarta a dan dinga rubuta hadisai waɗanda suke nuna an hana yin kaza, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaza, ya hana kaza, kila wannan zai taimaka. Kila duk wanda zai shigo gate din makabarta sai ga addu'a, yawanci zai ga makabartu akwai addu'a shiga, amma ladabin shigan ba ko ina zaka tarar ba, amma inda za a rubuta a jiki a sa ga ladabin shiga makabarta, ga abun da ake yi a makabarta, in zaka binne mutum ga yanda ake binnewa, kaza da kuma ga ana yi kuskure ne, abu kaza kuskure ne, abu kaza kuskure ne. In kuma mutum ya zo yayi san zuciyarsa kila ba a kula ba, ko ma'aikatan ba sa nan, suka zo suka gani su rushe su bashi ya zama kabari kamar yanda shari'a take bukata. Na fata an gane. To in an yi haka za a taimaka kuma za a tsaftace, amma an ka shiga makabartu malam sai kai ta ganin kamar kana kabarin raka, an fahimta, duk an sumunce kaburbura an sassa mu style ne, mamaci baya bukatar tile, da kudin tile din kuka sadaukar, sai Allah ta'ala ya kai ladan zuwa gare shi, ku sadaukar masa da kudin tile din, kudin nan 2,000-2,500 da za a bayar a ce a gine masa kabarin nasa, a samu wani mabukaci a bashi a ce yayi addu'a ko kuma kawai sadaka ce, Allah ya kai ladan ga shi mamaci, wannan zai fi amfani sama da zo a kashe kuɗi kuma kun ƙara masa nauyi kuma ba wani amfani da zai samu, kuma kun sabawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya kiyaye. Da haka Imam Malik yace an hana, an karhanta wato gine kabari da duwatsu da ainihin ƙasa, wa an yubna alaihi bitinin aw ahjar,
ko kuma ai gini ba a sa bulo ba ba a sa kasa ba a sa dutse ba kawa debo danyar kasa ita kanta ai gini akan kabari an hana au ahjar ko kuma ai gini da duwatsu akan kaburbura shi ma an hana qultu shehu usman dan fodiyo yace bi khilafi wad'il hajri sabanin dora dutse kwaya daya inda ra'asul mayyiti a daidai kan mamaci a dora wani dutse guda daya ko a dauko wani bulo guda daya a ajiye a gurin litamyizi dan ka bambance ina dan uwanka yake in ka kai ziyara ko da yake ko ka gane inda yake ko baka gane inda yake ba so ake in ka je makabarta kai wa mamacin addu'a duka kaman yanda wannan addu'ar za ta shafi mamacinka kuma ta shafi sauran mamata to wani ma in ya shigo shi ba yayi duka sai ga kullun mamacinka yana samun sabuntawar addu'a amma in aka ce kowa nasa yake wa addu'a to kaga kila kai sai kai wata da watanni baka je ba tunda kowa in ya shiga nasa yake yi amma in aka ce kowa ya shiga yayi wa sauran babu laifi mutun ya gane ga kabarin dan uwansa to shi zaka ce ba laifi a sa dutse guda daya ko wani bulo guda daya daidai kansa ta yanda za ka gane ba sai kai rubutu ba ba sai an rubuta da wannan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah yayi wa alajuwana rasuwa ran kaza ga watan kaza 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 duk ba a bukatar wannan bayani shi duk wayannan tarkatan yanzu ba su yake so abinda zai amfane shi fa yanzu account din sa ya tsaya in ba abu uku yayi ba yanzu account din sa tsaye yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun ya mutu gaba daya account din sa an tsaya ya tsaya ba wani aikin alheri da ke shiga account din sa sai in yayi dayan abubuwa uku ko dai yayi sadaka mai gudana kaman masallaci kaman makaranta kaman rijiya da sauransu ko kuma ainihin wato ilmin yuntafa'u bihi ya mutu ya bar ilimi ya yada ilimi ilimin ana nan ana ta amfani da shi awwaladun salihun yad'uluhu ko kuma ya mutu ya bar da nagari da yana tunawa da mahaifinsa yana yi masa addu'a yana yin ayyukan alkhairi yace Allah ya kai ladan gare shi in ba wannan mutun ya bari ba da ya mutu to shi fa yana buƙatar gudunmawa ku to saboda haka kaga kamata a yi abin da Allah yake bukata domin Allah ya karba shi ya samu amfanin wannan abu amma ire-iren waɗannan abubuwan duk ba a bukatar su kuma in kai ba abin da ka kara masa kaga baka taimake shi ba an fahimta dan haka babu laifi a sanya dutse guda daya ko bulo daya dan ya zama alama wato a wajen kansa fa innahu sunna wannan sunna ne wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibnul hajj wa yustahabbu an so an yu'allama ay masa alama inda ra'asihi a daidai kansa bi hajarin da dutse wal aslu fi zalika asalin wannan sanya dutse a daidai kan mamaci ma rawahu abu daud shine hadisin nan da imamu abu daud ya ruwaito bi isnadihi da isnadin hadisin ila annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma dufina uthman bin maz'un lokacin da uthman bin maz'un wato dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne na shayarwa da aka lokacin da wannan sahabi bawon Allah ya rasu Uthman bin Maz'un to lokacin da aka binne shi amara rajulan sai manzon Allah ya umarci wani mutum cikin sahabbai anya a ci yahu bi hajarin yace je dauko masa wani dutse babba falam yastati hamlahu shi wanda aka tura ya dauko dutsen aka nuna masa da yaje sai kasa daukowa kaga alamar dutsen mai babba ne saboda an kasa dan karami kila yau da gobe zai iya bacewa ko in kasa dan karami kila ma wani ya dauka ai wani abu da shi amma kaga katin dutse kila wanda sai mutum biyu uku sun kamo ka zo kasa daidai gurin to kaga alama ce an san alama ce da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a dauko sai wanda aka umarta ya kasa daukowa fa qama ilaihi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya tafi wajen dutsen fa hasara an zira'ai sai ya nade hannun rigarsa ya bude zira'insa shine haka kaman rigar ta yi tsawo haka ko mayafinsa sai ya nade mayafin haka ya shine fa hasara an zira'ai ya ainihin nannade hannun ainihin wato zira'insa summa hamalahu sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko wannan dutsen fa wada'ahu sai ya zo ya ajiye dutsen inda ra'asi a daidai kan wannan sahabi Uthman bin Mas'ud manzon Allah ba ajewa yayin shiru ba wa qala ya ce lokacin da ya ajiye a'lamu bihi qabr akhi yace da wannan dutsen zan dinga gane kabarin dan uwana wa adfanu ilayhi man mata min ahli kuma zan dinga binne duk wanda ya mutu daga cikin iyalai na kusa da shi to kaji hikimar dan ya zama alama li takuna alama babu laifi wad'ul hajr li takuna alama wannan babu laifi a sanya dutse dan ya zama alama wannan hadisi imamu abu daud cikin sunan din sa kitabul janaiz babu fi jam'il mauta fi qabrin wal qabr yu'allam sai kawo wannan hadisin na ainihin wato Uthman ibn Maz'un
Allah ta'ala ya ƙara masa yadda. Dan kaga kenan abinda ake bukata, to daga nan kuma sai shedan ya dinga cewa mutane su ƙara. Kaga ashe abun yana da asali a sa wani abu a kafani, amma kaji iyayen da shari'a ta ce a sa. An fahimta? To amma shedan baya barin mutane su dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda shi ya fadi in ya kyale ka kabu Annabi a din rayuwarka, shi ya san ya tashi daga aiki. Shi yasa kullun in kana kan hanyar ma to ya dinga saka ka yiwa Annabi kishiya. Yiwa Annabi kishiya shine Annabi ya ce ga yanda za a yi, shi kuma yazo ya saukar da kai daga wancan ya ce ga yanda za a yi. Allah ya kiyaye. Dan haka kaga ashe abun yana da asali a sa dutsen, amma kwaya daya daidai kan mamaci. Kewaye kabarin kuma da gini gaba daya ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka koda kaga ana yi a cikin makabartu, kai in kana da dama an yi muku mutuwa karka bari ai. Karka bari ai haka. In za a yi fadi yanda kaji an ce Annabi ya ce ai. Sai ka ce guda ɗaya za ku sa a daidai kansa kawai ya wadatar. Intaha. Wa min zalika, yana daga cikin bid'a, zar'u shajaratin, shuka bishiya inda al-qabri, a daidai kabarin mutum, lil alama, wai dan ta zama alama. Yana mutuwa da aka ja kabin da shi kawai, sai mutum ya je bakin titi inda ake sayar da bishiyoyin nan, kawai sai ya ganshi ya siyo bishiya sai ya zo ya tona rami ya dasa a gurin. Dan wannan bishiyar ta zama alama, shi ma an hana. Ba bishiya Annabi ya sa ba. Ba bishiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dasa a wajen kabarin Usman bin Maz'un ba. Me yasa? Dutse. To kar wani kuma shedan yayi masa wani sako ya ce to ai kuma bishiya ma kaga akwai inuwa akwai kaza, ya kwadaitar da kai ya sa maka wannan falalar, ka ce to kai maimakon dutse, dutse ya ana iya dauke shi, bar kawai in dasa bishiya a gurin. In bishiya ta miƙe a gurin kaga shikenan. Da nazo naga bishiya iri kaza da ma na san ni da dasa ta, kab dan uwana ne a gurin. To ba a yadda ba, ba bishiya shari'a tace a dasa ba, dutse tace a sa dan ya zama alama. Wa huwa bid'atun makruha, in kuma mutun yayi to ya sani bid'a ce a bar karhantawa. Wa fil madkhal, yazo cikin littafin madkhal na Ibn al-Hajj. Wa kadhalika yuhaddaru, haka mutane su yi takatsantsan, min zar'i shajaratin, daga dasa ko shuka bishiya indal qabr, a wajen kabari. Ibn al-Hajj yace mutane su guji wannan, ko kaga ana yi karka ruku. Addini shine abinda qala Allahu qala ar-rasul, Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yace, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, bisa fahimtar magabata, wannan shine addini. Wa min zalika, yana daga cikin bid'a, at-tabarruku bis salati ala al-qabr, neman albarka ta hanyar yin sallah akan kabari. Wa huwa bid'atun makruha, wannan ita ba bid'a ce a bakkar hanta, mutun yaje daidai kan kabarin wani mutun da ake ganin kamar mutumin kirki ne. Yawanci irin wannan yafi faruwa ga salihin bawa. Yanzu mutun ne wanda ake kyautata masa zato, aka je aka dasa bishiya a gurin, yanzu sai ka kuma shedan sai sai kewaye wa mutane ya ce wannan addu'ar, wannan bishiyar tana magani 100 babu. Abu ne mai sauki shedan ya kuma kewaye wa. An dasa bishiyar, kila wanda ya dasa ta asali, don shine illar kikira a addini. Shi farko wanda ya kirkiro, kila da kyakkyawan niyya ya kirkiro, amma ba shi da kuma ikon ya tara mutane gabarin kuma rudin shedan kamar yanda shedan ya rude shi. Yanzu muka kamar yanda muka sha karantawa, mutanen Annabi Nuhu din nan, aw mutanen nan da Allah ya aiko Annabi Nuhu yayi wa mutane wa'azi, ya guth ya uk nasara, mutanen kirki ne salihan bayi. Shi yasa kamar yanda zamu karanta gaba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ainihin wato gini akan kabari, ya kuma hana a dinga zuwa ana biki a kabarin sa, saboda yawanci ko a gina masallaci a kabari, manzo Allah har tsinuwa yace Allah ya tsine wa Yahudu da Nasara saboda irin wannan, da salihin bawa ko Annabi ya mutu a cikin su, kawai zai je kabarin su gina masallaci. To daga nan sai a bar bautar Allah, sai a koma bautar mai kabarin. Shedan yana da target iri-iri. Farko za ka su wanda suka yi kila da kyakkyawan niyya suka yi ga abin da yasa suka yi, amma kuma abin da zai biyo baya ba mai kyau bane. Yanzu kila wani zai iya zuwa ya samu daidai kabarin ya dasa bishiya, shi a niyyarsa Allah ya sani a zuciyarsa wannan bishiyar ya dasa ta ne dan ta zama alama da zai dinga gane kabarin dan uwansa. To amma kila bayan zamani yayi tsawo, musamman wannan mai kabarin din mutumin kirki ne ko wani malami ne da ake koyi da shi, to shedan zai iya kuma zuga mutane ya saki cewayowa, ya gaya mutane cewa wannan bishiyar da take daidai guri kaza tana magani 100 babu. Ko ba abu bane mai sauki? Ah, kuna ina wata rana a radio aka faɗa ma wani kwatami ne a nan wajejen Na'iba, kawai mutane suka je suka dinga wawashe shi, an ce wani kogi ne ko wani wane ne yana maganin cututtuka, kawai mutane suka dinga kwarfar ruwan kwata suna ta sha. Ko shi yasa za ka ga lokacin Sayyidina Umar duk ire-iren waɗannan atar
koda an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wani abu a guri in aka ga zai zama mutane fitina sayyidina umar yace a dinga rushiya a cire irin bushiyoyi irin kaza saboda kada a canfa su a ce ai ai kaza to ballantana bushiya to shi yasa aka ce an hana to haka yin sallah akan kabari dan neman albarka shi ma wannan bid'a ne wa fil umdatil murid as-sadiq yazo cikin littafin umda umdatil murid as-sadiq ولا يصلى على المقابر باء ينصلى اكن قبربره ولا يبنى عليها مسجد با كما اجنا مسلاتي اكن قبربره للتبرك دن نيمان البركه با اجنا مسلاتي اكبر بلا اجي اشاري مكنشي كوا اجنا مسلاتي وكسكوري زاغا انا تيي ما انا تيي فبا فشيني اديني با yawa dan wani zai iya ta to ai gashi nan kuma malaman suna tana ta yi sun makabarta kaza ma yanzu ta zama masallaci makabarta kaza ma an gina masallaci wannan ba zai zama ma'auni ba ma'auni shine abinda manyan malamai suka rubuta a cikin littafin su kai ga dai wannan littafi na Sheikh Usman Dan Fodio shi da kansa yake wannan bayanin kuma ya ma ka kawo maka maganganun malamai ya kawo magana a cikin Umdatul Murid as-Sadiq yace an hana yin sallah akan kaburbura an hana gina masallaci akan kaburbura littabarruki dan neman albarka ila ana ganin akwai wani salihin ba wani mutumin kirki wanda ana kyautata masa zato ya mutu a wannan makabarta yake saboda haka kawai sai a je a ce bari a gina masallaci a gurin dan a dinga samun albarkar mai gurin faqad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma har addu'a manzon Allah yake har addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayin yace allahumma ya ubangiji la taj'al qabri wathanan yu'bad ya allah kar ka sanya kabari na ya zama wani gunki da ake zuwa ana bautata masa to in dai shehun nan malamai da manyan bayin allah za a je kaburburan su a dinga bautata masa ka gaya mun yanzu in banda allah ta'ala ya ba wa kabarin annabi kariya ta hanyar hukumomi na saudiya da suke hana irin wannan karamar ibada yanzu da me wace irin wannan irin ibadu ne ba za a yi ba a gurin ka je kabarin Sheikh Usman Dan Fodio shi mai wannan littafin ka ji dai ji yanda yake wannan fadan amma je ka hubbaran Sheikh ka ga me yake faruwa ka je Sokoto yanzu hubbaran Sheikh ka ga me yake faruwa shi bo wannan mai littafin da yake ta fada ka je ka ga yanda ake wa kabarin sa to ina ga a ce kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi ma yake a arha a fili ya zama kuma akwai saukin zuwa yanda kawai mutane za su dinga kaiwa da komawa gurin indai an je an bautata wa wani mutumin kirki da ake kyautata masa to ana ganin mutumin kirki ne an je an yi bauta a kabarin sa to ina ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma Annabi ya riga ya addu'a kuma Allah ya karba ya ce ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki a madadin mutane su bauta Allah su je suna bautata wa kabari na ya Allah kar ka bari ishtadda ghadabullah manzo Allah ya ci gaba da cewa fushin Allah ya tsananta ala qaumin ga mutanen da ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida mutanen da suke gina masallatai a kaburburan annabawan su Allah yana fushi mai tsanani akan mutanen nan da idan annabin Allah yayi wafati daidai kaburin sa zai su gina masallaci kamar yanda wani hadisi yace la'anallahu alyahuda wan nasara ko ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yace Allah ya tsine wa yahudu da nasara me laifin da suka yace ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun maida kaburburan annabawan su zama wannan ne wajen bautar Allah wa fi riwayatin a wata riwaya ulaika shirarul khalq manzon Allah ya kirawo masu gina masallaci a kaburbura ya kirawo su da ashararan mafiya sharrin halitta a wajen Allah kanu idza mata fihim ar-rajul as-salih sun kasance idan salihin mutumin kirki ya mutu a cikin su ba nau ala kabarihi masjida sai su gina masallaci a kabarin su sai a gina masallaci a kabarin su sai a ce ai zawiyarwa ne yana cikin gurin a cikin masallacin sa yake anan kabarin sa yake shikenan gurin ya zama wajen bauta Allah ya kiyaye wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito cikin Kitabul Janaiz babu ma yukrahu min ittikhadhi al-masajid 'ala al-qubur walamma mata al-Hasan bin al-Hasan bin Ali radiyallahu an darabat imra'atuhu al-qubba 'ala qabrihi sana thumma rufi'at
فسمعت سائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه وزن الله صلى الله عليه وسلم أرش الله في الدب الدنيا يتي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يتي لعنتر الله تتبت أكن يهودوا ko Allah ya tsine wa yahudu da nasara saboda sirriki kaburburan annabawan su masallatai imam muslim a cikin kitabul masajid babun nahyi an bina'il masajid alal qubur babin da imam muslim yace babun an hana gina masallatai a kabur a makabarta wattikhadhu suwar fiha da kuma yin butun butumi na wasu salihan bayi a cikin masallacin laifi biyu an gina masallacin a makabarta sannan wanda yasa aka gina dalilin da yasa aka gina wannan masallacin a wannan makabartar kuma sai a zo a zana hoton sa manya-manya a cikin masallacin kaga laifi biyu kenan wannahyu an ittikhadhil qubur masajid sai kawo ruwayar Nana Aisha da Abi Huraira amma lafazin nan na Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad wannan hadisi ne wanda Imam Malik ya ruwato cikin muwatta da lafazin sa a cikin kitabu qasru salati fi safar باب جامع الصلاة سيكاو حديث دغ عطاء بن يسار ابن عبد البر يجي لا خلاف في ارسال هذا الحديث وفيتخ يكي جاء وفيتخ تخليص الاخوان يازو cikin littafin تخليص الاخوان ومما ينكرون ينا دغ ابيند مالمي سكي يين انكاري الصلاة عند مقابر الصالحين yin salla a wajen kaburburan mutanen kirki wa bina'ul masajidi indahum da kuma gina masallatai indahum a wajen da kaburbura inda kaburburan salihan bayi suke fa huwa mimma fihi khilafun wannan yana daga cikin abinda malamai suka yi sabani a cikin sa shin za a yi ko ba za a yi ba wasu suka ce za a yi wasu kuma bisa wasu dalilai da suka kalla suke ganin za a yi amma waɗannan hadisan da muka karanta sun ishe mu hujja wajen rashin halaccin yin haka qala al-ubbi sharihan li muslim malam ubbi wanda shi ma yana daga cikin shurrahu muslim wanda yi wa imam muslim sharhi yana cewa qala ba'du shafi'iyya wasu daga cikin masu bin mazhabin shafi'iyya wani daga cikin su yake cewa kanatil yahudu wan nasara yahudu da nasara sun kasance yasjuduna lilquburil anbiya suna yin sujada wato akan kaburburan annabawa alaihi musallatu wassalam wayaj'alunaha qibla sukan sanya kaburburan annabawa nan ce za ta zama alqibla su daina kallon ainihin alqibla su koma suna kallon wannan kaburbura yatawajjahuna ilaiha suna fuskantar wadannan kaburbura fi sujudi idan za su yi sujada fattakhaduha awthanan sai suka riki wadannan kaburbura kamar gumaka famuni almuslimuna min dhalika wai wannan shine dalilin da yasa aka hana musulmi yin haka bin nahyi anhum ta hanyar hana su fa amma man ittakhadha masjidan shi malam ubbi yace amma game da gina masallaci qurba rajulin salihin a kusa da kabarin wani salihin bawa aw salla fi maqbaratin ko kuma yin salla a wata makabarta qasdat tabarruki da nufin neman albarka bi atharihi da alamomin athar na wannan salihin bawa wa ijabati du'aihi da kuma fatan amsa addu'ar sa hunaka a can fala haraja wai babu laifi inji malam ubbi yace wai su dalilin da yasa aka hana yahudu da nasara saboda daga nan kawai suka mai da kuma gurin ya zama kamar gumaka suna bautatawa ainihin abin nan amma kai in ba haka zaka yi ba dan dai kawai kai kabari a masallaci kuma ya zaman to kana zuwa kai sallah dan neman albarka da kuma neman amsa maka addu'a wannan ba zai zama laifi ba inji malam ubbi amma za mu ji me kuma Shehu Usman dan podio ya faɗa a gaba me hujjar shi malam ubbi da shi ma kuma malam ubbi din ya kawo wannan maganar ne jingina ta zuwa ga wasu cikin ainihin wato shafi'iyya domin ya ce qala ba'du shafi'iyya wasu daga cikin masu bin mazhabin shafi'iyya suna ganin wannan babu laifi a gina masallaci a inda kabari yake
na wani salihin bawa ko aje ayi sallah suna ganin babu laifi amma me hujjar su da suka ce haka sai yace wa hatajja lidhalika shi wanda a cikin shafi'iyye yace za a iya yin haka ya kafa hujja lidhalika da wannan magana tasa bi anna qabr ibrahima alaihi salam wai kabarin annabi ibrahim alaihi salam fil masjid al haram ai yana cikin dakin yana cikin masallacin harami indal hatim daidai wani guri da ake kiransa hadim anan kabarin annabi ibrahim yake inji shi wancan wanda yake cewa gina masallaci a kabarin salihin bawa babu laifi hujjarsa kabarin annabi ibrahim yana cikin dakin harami a wajen hadim thumma inna zalika al mawdi'a sannan wannan gurin makanu salati gurin sallah ai ana yin sallah a gurin da haka yanzu babu laifi dan nan gurin akwai kabarin wani salihin bawa a zo ayi sallah a gurin ko a gina masallaci a cigaba da sallah a gurin tun daga kabarin annabi ibrahim yana cikin harami kuma sallah ake a gurin qultu shehu usman dan fodio yace wa fi ihtijajihi litabarruki salati ala al maqabir a cikin kafa hujjar wancan malami dan shafi'iyya a cikin kafa hujjarsa game da halaccin neman albarka ta hanyar yin sallah a makabarta da cewa bi anna qabr ibrahim alayhi salam cewa wai kabarin annabi ibrahim alayhi salam fil masjid al haram yana cikin masallaci mai alfarma indal hadim wani guri daidai wani guri da ake kiransa hadim thumma inna zalika al mawdi'a sannan wai wannan gurin makanu salati wurin da ake yin sallah ne nazarun shehu usman dan fodio yace a cikin wannan hujjar tasa akwai nazari a cikin kafa hujja da wannan magana a bawo da mutane dama su ci gaba da yin sallah a makabartu dan neman albarka yace kai a cikin wannan magana akwai nazari li'anna qabr ibrahim alayhi salam yace saboda kabarin annabi ibrahim alayhi salam laysa fil masjid al haram ba a masallacin harami yake ba to kaga daga nan hujjar ta rushe saboda shi kansa kabarin annabi ibrahim alayhi salam ba a masallacin harami yake ba lima zakarahu ibn al haj saboda abinda ibn al haj ya ambata fil madkhal a cikin littafin sa madkhal fi fadl al hajj a cikin falalar aikin haji wa huwa qawluhu shine fadin sa wa yanbaghi lahu yana kamata gare shi yani al hajja yana nufin al haji wanda yaje aikin haji anyan wuya yayi niyya inda khurujihi min al madinati yayin da yayi niyyar fitowa daga garin madina asharifati madaukakiya ala sakinha afdalu salati was salam as safar ila al masjid al aqsa wato lokacin da mutun yayi niyyar baro garin madina bayan ya kai ziyara ga ainihin sakinha mazaunin garin madina afdalu salati was salam shine annabi alaihi salatu was salam to an so kuma bayan mahajjaci ya gama ziyara a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama da sauran sahabban nan nasa to ana so kuma yayo tafiya ta musamman ilal masjid al aqsa zuwa masallacin qudus wanda ke palestine biniyati salati fihi ya tafi can da niyyar yin sallah a cikin wannan masallaci wa ziyaratul khalil alaihi salatu wassalam da kuma ziyartar kabarin annabi ibrahim khalil kun fahimci wannan magana yanzu to aina annabi ibrahim aka binne shi na'am to yaushe kuma baitul maqdis yaushe kuma ta koma garin makka ina fata kun gane to shi yasa dan fodio yace kai ina wannan akwai nazari a cikin wannan magana domin shi ibn al-hajj ya kawo asar cewa ana so bayan mahajjaci shi wancan mai maganar ya ce hujjarsa ta neman albarka ta hanyar yin sallah a makabartu saboda kabarin annabi ibrahim yana ina yana harami a wajen hadim kuma gurin sallah sai aka ce gaskiya ba haka bane domin kabarin annabi ibrahim yana ina yana al-masjidul aqsa an ce yana da kyau bayan mutun ya ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama ziyara in san samu ne ya tafi kuma Qudus ya je domin yayi sallah a masallacin Qudus kuma ya ziyarci kabarin wa annabi Ibrahim kama ta kaddama kaman yanda ya gabata fil khuruj min makkata daga fitowa daga garin makka ila al madinati zuwa madina
annahu yanwi ziyaratan nabi sallallahu alaihi wasallam, mutun zai niyyar ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallam, was salata fi masjidihi, da kuma yin sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa thamma mawdi'u nabiyyun, babu wani bigire na wani annabi, maqatu'un bihi, da ake da wato aka yanke da cewa nan kabarin annabuwana ne ba'ada nabiyina sallallahu alaihi wasallam, bayan annabin mu alaihi salatu wasalam, illa mawdi al-khalil, sai gurin da aka binne annabi Ibrahim, nan ne kadai ake da tabbacin inda aka binne annabi Ibrahim, a al-masjidul aqsa, can a can kabarin sa yake. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarin sa yana Madina, su kadai ne ake da yakinin cewa kaburburan su ga inda suke. Sauran annabawa ba wanda zai ce maka takamaimai ga inda kabarin sa yake. A ani ma dara bihil bina fa innahu muhaqqun annahu fi dakhili. Ma dara bihil bina, wato ina nufin ma dara bihil bina, inda gini ya kewaya da shi, fa innahu muhaqqaqun annahu fi dakhilihi, wato in ka je baitul maqdis, inda ginin ya kewaye baitul maqdis din, fa innahu muhaqqaqun, an tabbatar annahu fi dakhilihi, yana ciki shi annabi Ibrahim. To yaushe ya rabu gida biyu kuma ya dawo yana haramin Makka indal hadim, kuma yana baitul maqdis? Allah ya sa kun fahimci wannan magana. Kaga kenan wancan hukuncin ya tashi daga aiki. Kabarin annabi Ibrahim ba ina yake ba, ba a haramin Makka yake ba. Ballantana har wannan ya zama hujja na halaccin neman albarka ta hanyar yin sallah a makabarta, ko a yin ginin masallaci a makabarta. Wa qad naqala ba'du al-ulama, wasu daga cikin malamai sun nakalto, anna nabiyallahi Sulaiman alayhi salam, cewa annabin Allah Sulaiman alayhi salam, qila lahu fi nawmi, yayi mafarki annabi Sulaiman, a cikin mafarkinsa sai aka ce masa, ibn ala qabr khalili bina an yu'rafu bi, kaje kai gini a wajen kabarin masoyina badaina annabi Ibrahim, ginin da za a iya gane shi. Kaje kai gini a wajen kabarin khalili badaina annabi Ibrahim, inji Allah, bina an, kuma ka dan daga ginin gurgudan yanda yu'rafu bihi, za a gane ginin. Falamma an asbaha, yayin da gari ya waye, annabi Sulaiman nazara, sai ya duba, falam ya arifil makana, bai gane gurin ba, allazi qila lahu ibnu alayhi, bai gane gurin da aka ce ya gini a gurin ba. Sai sace shikenan, sai kuma kwantawa bacci a mafarki, kuma sai summa qila fil lailati thaniya, a dare na biyu sai aka sake gaya masa, mithlahu, irin waccan maganar, kaje kai gini a daidai wajen kabarin badaina annabi Ibrahim, ka daga ginin gurgudan yanda za a gane shi. Nan ma ya fito ya dudduba, bai gane gurin ba. Summa thalitha, sannan aka sake yin na uku, ya kuma yin mafarki na uku. To a na ukun ne faqala, sai ya ce, ya rab, ya ubangiji, la a'rifu al-mawdi alladhi huwa fihi, ai ban san gurin da annabi Ibrahim din aka binne shi ba, ban san gurin da yake ba. Faqila lahu, sai aka ce da shi, idha kharajta, to yanzu in ka fita, fanzur ila al-makan alladhi ila al-mawdi alladhi yas'adu minhu an-nur, ka kalli inda haske yake ta walqiya, yana daukakuwa zuwa sama, ila sama, ka duba inda haske ke hauhawa zuwa sama. To gurin da kaga wannan hasken yana hauhawa zuwa sama, fabuni alaihi, kai gini a gurin nan ne. Falamma an asbaha Sulaiman, yayin da annabi Sulaiman ya waye gari, nazara, sai ya je duba wannan gurin, fa idha huwa bin nur, sai ya ga wannan hasken, alladhi qila lahu, wanda aka fada masa, qad zahara fi dhalika almawdi, wannan hasken da aka gaya masa, sai ya ga ya bayyana a wannan gurin. Fa allama alaihi, sai ya je yayi foundation, yayi alama, shine fa allama alaihi, yayi alama a gurin dan kar gurin ya bace. Wa banahu aljannu lahu, aljannu sai suka zo suka yi mai gini. An bayyana dama ka san yana da injiniyoyi, wa shayatin kullu banna'in wa gawwas wa akharuna muqarranin fil asfan, annabi Sulaiman kenan, shi ba mutane kadai yake dilin ba, har da aljannu.
yana da kwararrun magina shine banna wa gawwas kuma yana son lu'lu'u ako wanda sun iya nutso cikin ruwa zai sa su nutso su yi nutso su debo masa albarkatun cikin ruwa ga kuma wasu wadanda suka yi laifi duk ya sa su a cikin sasari shedanu annabi Sulaiman kenan da aka da yayi wa gurin alama kawai sai ya cewa aljanu su je su gina wannan ainihin wato ginin wal ajali hadha tara kullu hajarin min tilkal hijara qalla an yaqdir ala hamlihi al-asharatu min ar-rijal aw akthar yace saboda wannan dalilin ne saboda ba mutum bane yayi ginin aljanu ne suka yi malai yake cewa shi yasa saboda haka ne tara kullu hajarin zaka ga kowane dutse min tilkal hijara daga wadancan duwatsun da aka yi wannan ginin a wajen kabarin annabi Ibrahim qalla an yaqdir ala hamlihi al-ashara min ar-rijal zai yi matukar wahala mutum katti majiya karfi mutum goma su iya daga dutse guda daya au akthar ko sama da haka saboda ginin ba na dan adam bane aljanu ne suka yi in ka ga bulo guda daya ko dutse guda daya da aka yi ginin da shi mutum goma zai wahala su iya daga shi da shi aka yi ginin an fahimta to kaga duk wannan yana nuna maka waccan magana babu ita duk wannan hikaya da muka karanta wannan kissa tana nuna cewa kabarin annabi Ibrahim ba a ainihin wato harami yake ba intaha wa idha kana qabru ibrahim alayhi salam wa idha kana qabru ibrahim alayhi salam alayhi salatu wassalam maqtu'an bihi hunak idan ya kasance kabarin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam hukunci ya yanku cewa a can yake kama qala ibnul hajj kaman yanda ibnul hajj ya fada fa kayfa yahtajju ba'du shafi'iyya to tayaya wasu daga cikin masu bin mazhabar shafi'iyya za su kafa hujja litabarruki salati da neman albarka ta hanyar yin sallah alal maqabir akan kaburbura bi anna qabr ibrahim alayhi salatu wassalam su kafa hujja da cewa wai kabarin annabi ibrahim alayhi salatu wassalam fil masjidil haram yana masallaci mai alfarma indal hadim a wajen hadim ثم ان ذلك الموضع sannan wai wannan gurin makanun lis salati gurin yin sallah ne ta yaya za ka kafa wannan hujja ina fata an gane da aka ga waccan hujja babu ita da aka maganar ta farko da malam ya kawo mana cewa an hana yin gini ainihin wato a kabari sannan an hana yin sallah a makabartar salihai da gina masallaci a gurin wannan shine daidai da aka wannan hujjar da wannan wasu daga cikin shafi'iyya suka bayar ba za ta zama hujja ba tunda kaji shi dan podio ya kawo mana maganar ibnul hajj an ji cewa annabi ibrahim ma kabarinsa ba a cikin haramin makka yake ba yana baitul maqdis la ba ta an gane a lokacin muna da lokacin to wa min dalika at-tamassuhu bil qabr wa huwa bid'atun makruha yana daga cikin bid'a at-tamassuhu bil qabr shafar kabari wani kuma yaje ya dinga neman albarka ya dinga shafar kabari kamar yana shafa man mai wani ya tuba riga ya dinga gogogawa a jiki an fahimta in ka je har haramin makka in ka je za ka ga jahilai suna ta yi dakin ka'aba wani zai tuba rigar sa ta gogogawa a jiki shi shaidan baya barin mutum ba aiki in baka yi riko da sunna ba shi yana da bidoyi buhu-buhu sai ya sa dora ka akai ko ka kankama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake ka akan sa ya rasa yanda zai da kai ko kuma in baka da aikin yi shi yana da bidoyi suna nan katan-katan sai ya waro wajen katan goma ya baka ya ce aje ai tai shi yasa kawai at-tamassuhu indal qabr shi ma wannan bil qabr kai mutum ya je ya dinga shafar kabari ba wata albarka da zaka samu a jikin kabari idan mutum ya mutu to fa yanzu shi yanzu bai da kai yake bukata ba kai kake da bukata a wajen sa ba shi yake da bukata a wajen ka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zarar mutum ya mutu aikin sa ya tsaya kuma dama Allah ta'ala ya ce in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ta'ala ce in mutun ya mutu ba ko ka kira shi me kai bara a kufai in tad'uuhum Allah ya ce in ka kira na cikin kabari la yasma'u du'aakum matattu ba sa jin kiraye kirayen ku da kuke yi Allah ya ce walau sami'u qaddara ma sun ji mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba. Mutum ya mutu a cikin kabari, wani ma ya kwashi shekaru, wani ya ma zama ƙasa, kuma shikenan sai ya zama nan ne za ka dinga zuwa ka bar Allah ka je ka dinga roƙon na cikin kabari saboda damsul basira. To dan haka shafar kabari shi ma at-tamassuhu lil qabr, shafar kabari shi ma bid'a ne. Ballantana kuma ka je ka debi kasar kabari ka ce tana da wata albarka, ballantana ka je ka cinye ciyawa kabari, za ka gane irin wannan. Aka ce ga wani salihin bawa kawai shikenan zai aje a dinga diba kasar kabarin sa, ana zuwa ana ci ko ana jikawa ana sha a ce tana maganin ciwon ciki ko tana magani kaza, ko a dinga ballar kasar kabarin ana ci kamar mutum yana cin kaura biskit. An bai kaga duk wannan ba daidai bane. Ko kuma mutum ya je ya cire rigarsa ko ya cire hularsa ko waye tabarrukan, wannan duk ba a yi. Ko da kaga ana yi to kai in kana da dama kai nasiha ga wanda yake yi, la Allah ya dauka addini ne kuma ba addini bane. Wa huwa bid'atun makruhatun, wannan bid'a ce. Wa fi umdatul murid as-sadiq, ya zo cikin littafin umdatul murid as-sadiq, wa la yatamassahu bil qabr li'annahu min fi'lin nasara. To kaji me ya hada ka da nasara, me ya hada ka da kristoci? Yace wai wala yatamassahu bil qabr, kar mutum ya dinga shafar kasar kabari ko ya dinga shafar ainihin wato jikin kabari. Li'annahu min fi'lin nasara, aikin kristoci ne. Kana musulmi me ina ruwan buri da gada, me ya hada ka da aikin kristoci? Wala yudhanu bil ma'i yakunu alai, ba kuma ayin mai ko ba a shafa man da ke wannan kabarin, ba a shafa ruwan da ke wannan kabarin. In ruwa ya kwanta kuma sai mutum ya dinga zuwa yana diba yana shafa a fuskar sa, wai albarka yake shafa datti dai, kana shafa a kanka datti kawai, kai wankan ka kila kayan ka mai kyau kaje kana buɗa a kanka kasa ko kana shafa a kanka ainihin datti. Saboda ko da ruwa ya kwanta a wajen wani kabari a kwarfe shi, shi sa irin wannan a debo kasa kawai a zuba a gurin dan kan ma wasu su je su dinga shirka a gurin. Wala yurfa'u minhu thawbun thawabun, wala yurfa'u minhu thawabun, domin ba a daukaka lada daga gare shi, shi aikin sa ya tsaya, ba wani abu da ake daukakuwa na lada daga wannan mamacin. Li'annahu hubisa, domin shi an riga an tsare shi kamar wanda ya shiga kurkuku, wanda aka riga aka sashi a kurkuku kaga ba shi ba yawo, ba shi ba ganin yan uwansa, ba shi ba ganin iyalansa, ba shi ba ganin abokansa, ba shi ba ganin abokan harkokinsa na yau da kullum. To haka fa wanda ya mutu shi ma ba kamar a kurkuku yake, an tsare shi baya ganin kowa, kowa baya ganin sa, shi baya zuwa masallaci, kai kuma kana nan a raye kana zuwa masallaci, shi fa yanzu baya karatun Qur'ani yake ba, kai kana nan kana karatun Al-Qur'ani, baya salatin Annabi aikin sa ya tsaya, kai kana nan kana Annabi salati, ashe kai kake da tunda kana da sauran rai, kana da sauran numfashi, kai ne zaka amfane shi, ba shi zai amfane ka ba. Ballantana in kasuwa ta cude ka je ka ce wai kasuwa, mutum ya je ya fada a kabari ya yi ta kuka wai kasuwa ta tsaya, ai nan ba abin da ka jawo kanka illa kasuwa ta sake tsayawa, domin ka nuna Allah ba shi bane yake yaye matsaloli, wani ne a kwance a cikin kabari da inda yana iya yin abin da kake nema da bai kwanta a cikin kabarin ba shi ba, amma ba yanda ya iya, yana ji yana kallo ya mutu, yana kallo mala'iku suka zo suka zara ransa, ku da kanku kuka zo kuka tattara shi kuka yi masa tsarki, abin da ba a yi wa mutum shi yake yi da kansa, kuka yi mar, kuka yi masa wanka, kuka yi masa sallah, duk ya kasa cewa uffarara, aka yi masa sallah, aka ɗauke shi a makara, kuka je kuka turbuɗa shi a cikin rami, ba window ba komai, duk yana kallo, duk yana da abin da zai. To sai bayan ya mutu da shekara ɗaya shekara biyu kuma ka je ka dinga roƙonsa, kaga wannan in ba sharrin shedan da jahilci ba, me zai sa mutum ya haka? Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu, waɗanda kuma suke irin waɗannan abubuwan Allah ta'ala su ma ya sa su gane. Wa innama yudlabu tabarruku bi ziyaratil qabr, fakat abinda kawai ake so neman albarka ta hanyar samun lada da ziyartar kabari, an ce ka je ka kai ziyara makabarta akwai albarka domin za ka samu lada, kawai abinda ake so kenan. Amma ba a ce ga wani mutum a cikin kabari da aka ce ka je ka dinga neman albarka a wajensa ba. Sai mu tsaya a min zalika alqira'atu wadh-dhikr 'ala alqubur, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah shi ba mu lada, kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana.